بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت بما شاء الله رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة لي ودولة لأجن دا بقوي insha Allahu ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma kuma muna karatu ne cikin suratul A'raf mun tsaya aya ta 189 insha Allahu ta'ala idan zamu sake farawa da ita insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya samu dace kafin fara karatu kuma ga tambayoyin da aka turo wannan mai tambayar yace tambayar da ita ce shin malam har yanzu akwai jinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko babu jiya ma ya rubuta wata takarda ya dauka tambayar ta sa an karanta a baya ne sai yanzu ne takardar sa ta iso yayyo tambaya irin wannan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai baiti idan misali mutum ya je Saudiya ko a Makka ko a Madina ai ya ganin wasu mutane haka wanda ba kowa zai iya ganin su abunan matukar ba ya san su ba yace can ma suna dan abunan din kansu da yake da dai kar a zuwa a rufsa musu da abunan baiti ne ana yace wane baiti ne wato ma'ana yana daga cikin ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam har yanzu akwai su sannan tambaya ta biyu shin suwaye ne kawari dawa su ma akwai su ko babu kawari dawa abunan su ne a'azamu firqa wato mafi girman firqa da ta fito al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce firqatul khawarij wanda zul khuwaisira ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba ganima yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rabon ma uri da bihi wajhullah ba ai domin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman ya'dil in ba ni ba in ban yi adalci ba wa zai adalci auka ma kana sallallahu alaihi wasallam har sashin sabai suka yi burin kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku kyale shi ya khruju min dha'bi hadha rijalun تحقرون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية أو كما قال صلى الله عليه وسلم تقول كالش لك تطم وأن ذات موس متاني وأن ذات سبتو وأن سجد ذاك قنسو فجنهم من إبادة ذاك لين سلم وأكن سلم تصير إنك فتاء الدين كما يدى كبيا إنهم هربا تتكي فتاء أكذا تصير إنك فتاء لك الدين لأنك kawarijawa sannan kuma a ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen al'ummarsa sannan za su fito amma idan suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su fito mana a yake su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yake su sannan kuma abunan ku kashe su inda kuka same su sai Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kona khawarij lokacin da ya tabbata cewa su khawarij yawa ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yayi jayayya da su ya tabbatar musu da sunna suna jayayya da shi akan abin da suke kai wannan su ne khawarij a tambaya ta bayan wannan yayi tambaya cewa aina shekul islam ya rasu insha Allah sai dai daga ba ko kuma ya duba ko da littafin kitabu tauhid farko farkon sa a mukaddima din zai ga yadda malamai suka bayyana ko sirru alamin nubala an ba zan iya tunawa yanzu ba ko dai mashi ko wani abu a wannan tambayar yana cewa ni ne na cewa yace shine yace wa matarsa kar ta kuskura ta fita zuwa gidan biki domin ta matsa sai ta je sai yace mata idan ta kuskura ta fita idan ta kuskura ta taka kafarta a waje a maimakon aurenta sai ta fita fitanta ke da wuya kafin ta je gidan bikin kafin ta je gidan auren sai ta haɗu da abokinsa shi kuma dama ya masa bayani abin da yake faruwa tsakanin su da ita sai shi abokin nan zai ba ta hakuri ya dawo da ita gida to malam meye matsayin auren su da ita yake tambaya saki ya shiga ko bai shiga ba yawanci abuna mutane masu irin wa'innan rikita-rikita harkan aure ba zuwa za su turo takarda kawai abunan ba ai aure ba wasa ba ne ba za ka turo takarda ka yi wa'innan bayanan ka turo takarda ko kuma ka bugo waya ko wani abu na a ka tashi ka je gurin malamai kudunguma watakila malamai su nemi bayani daga kunka da bayani daga gunta ko daga bayani daga inda duk ya kamata a ce sun nema don a gane menene lamari yadda yake gudana amma ba wai ka rubuta wasu abubuwa a cikin takarda ka ce a baka ansa ana jira yanzu kuna tare ne ko kuma tana ina ne ko kuma ya ake ciki sannan ka turo wannan takardan na san dai takardan alal aqalla ta kusa kwana uku a nan ma kenan to a ina ake ciki yanzu kana jira ne ka ji ansa sai ka je ka yi abin da za a faɗa maka yanzu a nan ko kuma ya ne ba abin wasa ba ne sannan matsalar da ya faɗa kuma cewa ta matsa sai ta je gidan biki wannan tana da yawa daga cikin mata a yanzu su wai ba a raba su da gidan biki wani ma in ya ce matarsa ba za ta je gidan biki ko gidan harbuwa ba a irin wannan hayaniyan tarkacen biki sai kai ta ce za a raba ta da yan uwanta sai ga yan uwanta ma su ne masu ce mata to ki zauna nan ai ta zauna ta biye shi kin biye wa miji kin ji yan uwa ko kin ji dangi ko makamantan su duk dai irin wasu abubuwa dai na abu ne harka da kasan jahiliya haka ake inda a bangaren auratayya ne yawanci jama'a ana shigar da al'adu da sauransu to cewa mace ta matsa cewa sai ta je gidan biki wannan kuskure ne laifi ne mai girma akan cewa wai sai ta je gidan biki haka nan laifi ne danginta su tsaya suna bude wa miji wuta akan ya hana yar su ko ya hana dangin su zuwa gidan biki dewa al'adun mu nan zaka ga ana irin wannan gana ta surutai a ba zai raba ta da dangi ba ba zai yi kaza ba daga mutanen zama suna aikata miyagun ayyuka daban-daban kuma sannan ba su sama mai darajar aure ba su a baki ne kawai ake ta fada shine matsalolin da ake ciki na rayuwa wallahi ta'ala alam wannan dai sai je nemi bayani a gurin malamai gaba da gaba haka don ya san menene in yana so ya sani wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah gafarta mana menene hukuncin rubutu da hannun hagu a musulunci bayan mutum ya yi iya kokarinsa wajen dainawa amma abun ya ki amma yana iya yin na arabic da hannun dama wanda tun mutum yana yaro ne ya kamata a ce iyaye suna nusar da shi da abubuwan hagu suna hana shi amma idan ya juya ya zamanto bangaren hagu yake rubutu wannan babu laifi game da shi amma da komai na alkhairi an fi so a yi shi da dama mai kasance yana rubutu da hagu kamar yadda wani yayyo tambaya shi ma wanda take da alaka da kamar wannan cewa shi mai aikin sana'ar hannu ne to kuma gashi an yi magana akan ma abuna aiki da hannun hagu ko kuma yin abu da hannun hagu na ga tun a baya kenan da aka yi karatu suka turo wa'innan tambayoyi to mutum yana aikin sana'a ai hannun hagu ba a hana a yi aiki da ita ba za ka iya daga abu da hagu za ka iya yin wani abu da hagu wannan ba laifi ba ne za ka iya daga abu da hannunka guda biyu gaba ɗaya amma kamar ayyukan alkhairi waɗanda mutum zai yi na bibiko misali aka ce shiga masallaci kafar dama sa riga hannun hagu ya fara fitowa sa wando kafar hagu a fara in tubewa ne hannun hagu ya fara fita wannan sune abubuwan da ake nufi a tsarin musulunci kamar irin su shiga ban daki da kafar hagu amma don mutum yana aiki da hannun hagu wannan bai yi laifi ba ko ya daga wani abu da hannun hagu amma misali zai miƙa abu bai halatta gare shi ya miƙa wani abu da hannun hagu ba don da yake na daraja ne da falla bai kamata ya yi shi da hannun hagu ba haka nan hatta rubutu ne in zai iya ya koma daman yafi amma ya gagara babu wani abu insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan kuma ce tambayar sa shine yana kiran sallah ne a masallacin anguwarsu sai mahaifinsa ya ce masa ya bari wai ya duba masu kiran sallah da dama ba su yi abun kansu ba saboda haka ya bari ko kuma ya fuskanci fishinsa fishin mahaifi din to malam me mafita wannan mahaifi din yana da matsala a bangaren fahimtar addinin musulunci bai fahimci addinin musulunci ba Bilal ibn Abi Rabah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance ibn Rabah Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance ladani ne mai kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya yake cewa me ya faru ya Bilal nake jin karan kafarka a bayana ko a gefe na cikin aljanna kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya daga shine wanda abuna akwai abuna abu mahzur mahzura ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka akwai Abdullah ibn Ummi Maktum ladani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina dukkanin nan sun samu falala daga ayyukan da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada su dama aikin addini ba yin sa don kudi yayi ya kamata ya gaya maka waɗanda su kuma wani aiki ne to in an yake kudi ya gaya maka ka rubuta mana zamu gaya masa irin masu wannan aikin insha Allah ta'ala waɗanda ba su yi kudi ba har suka bar duniya don haka ya gaya ma aikin da ake yin kudi mu kuma mu gaya masa ya je maka ya gana da ne yanzu haka a garin nan mai shiga irin motar da suke shiga ina tsammani sai an duba ya je ya gana da ne ya ga agogon kawai da suke daurawa agogon hannunsa wannan dattijon da ya faɗi wannan ya zo mu ga agogon hannunsa saboda ya taba wannan wasa ne da addinin Allah karka ce ko mun rena babanka a kawai ya faɗi magana akan kiran sallah bai kamata ba saboda haka ba a biye mahaifa a cikin abun da zai saba wa Allah ko kuma a cikin haƙƙin Allah wannan ba su da tabara yawa ba za ka ji tsoron fishin mahaifi ba in dai wajen kiran sallah ne saboda haka ba shi da wani radi akan wannan ko kuma yanci Allah bai ba shi ba wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma da ya ganka kana kejeke a wani guri ka kashe zuciyarka ka zama mai macecciyar zuciya kana bi ana baka 500 gobe 400 ko 1000 da nan kam yayi murna kila amma kiran sallah ne yake tunanin zaka hadu da fishin sa wannan babu dace yayi kuskure amma ayi masa nasiha in kuma Allah subhanahu wataala ya sa yana jin irin wa'innan bayanai ta kafafen labarai to wannan shine sako zuwa gare shi ladare suna nan motocin su in ka gani zaka yi mamaki nan ne wata kila da harkar tamu ga yadda take a mutane da yawa ba abunan ba irin wanda suke tsammanin ladanci ba a samun kudi da su suka fi yawa yawanci sai za ladanen suka zama yadda suka zama amma ka je ka ga inda ladane suke to ka ga ladane in ka ga mota tana wucewa wanda ladane yake ciki zaka yi mamaki saboda haka wannan magana ba gaskiya bane kowa da irin tsarin abinda Allah ya kaddara masa na arziki wanda Allah ya sa zai yi kudi yana ladanci Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi kudi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki na halal daga karshe wannan kuma shi yana kira ne yace ayi wa ƴan uwa nasiha cewa zaka ga an zo gurin tafsiri abun sha'awa amma mu'amalar mu ba ta da kyau daga zaran an tashi kana zuwa gurin traffic light na gurin GSU ko kuma junction na AA Aliyu zaka dauka ba mu bane saboda abuna rashin bin doka abu kadan sai kaga wanda kuka je tafsiri da shi sai zage ka to eh gaskiya yawanci ana da irin wannan dabi'un amma sai dai wannan danja ta wajen bakin gidan GSU gaskiya kusan ta zama kaman ba ta da amfani yau in ka tsaya ma kace zaka jira ta to wasu mutane ba mafi yawa kusan ba alakari da ita yau da'in mun zo muna tsayawa jami'in tsaro wata rana na tsaya sai ya zo ta bakin wurin ya ce aka ga makala ai wucewa kawai zaka yi yace nan ba a tsayawa in ce to haka ne duk da ka dan saki tsayawa ina dan jira kadan kawai sai naga sai tsaya kawai tare mun da motocin da aka ba su green light sai tsaye da su sai ya ce kawai in wuce to sai naga wannan kuma har yanzu kuskure ne kar a samu mafsada a azam sai daga nan kawai na biyu na saki tsayawa nan daga gate ne mun fita zamu hau hanya shine jami'an tsaro zai ce a ba tsayawa can ma mun saki tsayawa daga gefen kudu in kana tawowa arewa nan ma daga gefen nan jami'in tsaro yace mala a zo a wuce kuma ba gashi ta can nuna mana to ma'ana dai kawai wannan danja gaskiya ta bakin gate inda zamu roki a ce gwamnati ta duba lamarin ta ko dai a zo a sanya jami'an tsaro in an nuna ja su rinka tsaye da mutane ko kuma ya zama babu ita ma ya fi sauki don akwai wani da ya zo ina ga ko bako ne ya tsaya a can kawai ana ta wucewa don an nuna masa ja yana so ya yanka ya shiga hanyar abunan kasuwar mata ya tsaya ya jima sannan kuma lokacin da aka sake shi kuma ya ga mutane kuma ba su fata wucewa ba to ina ga ko kila sabon zuwa ne wurin wannan to gaskiya wannan danjar ita kan abun da ya samu matsala da ita kenan amma kaga ta can gefen dake akwai masu sanduna da suke dan tsayawa jami'an tsaro muna dan tsayawa muna tsayawa wajen abuna danjar hanyar abuna ofishin yawancin Bauchi wajen kwanan ofishin abuna deputy governor da kuma wacce kafin ka je nan wajen kwanan abuna revenue din nan yawanci wannan duk ana lura da su akwai kuma jami'an tsaro ne gaskiya da itatuwan su don haka in kare bawa daga ta za su dan ma haka sai ka tsaya to nan ma ina ga muna da bukatun wannan yau don mu samu mu rinka tsayawa amma gaskiya wannan danjar tana yaudarar da wanda bai sani ba amma mu da muka sani jan yake nuna amma muna wucewa amma ba wai mun yi don sabawa da mun sha tsayawa jami'an tsaro da kansu suka ce mana a mu rinka wucewa muka ce to shikenan mun bi umarni amma magana da ya bada ta yawan irin zagi din nan abu kadan mutum zai wasa kaga an yi zagi ko an yi ashar gaskiya wannan dabi'a ta yi yawa a cikin al'umma don haka mu ji tsoron Allah akan wannan harka wallahu ta'ala a'lam muna ba ta Allah ya samu dace zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala daga aya ta 189 cikin suratul a'raf muna ba ta Allah ya samu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwa alladhi khalaqakum min نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة الله شيني وان ديها لتشيكو دقليه دادها ما دمي سكتي شيني النبي آدم عليه السلام وجعل منها زوجها ليسكن إليها sana Allah ya sanya daga wannan rai din ya sanya mata wato matarta ana cewa mata zawj ana cewa miji zawj ba tare da wani ta a ƙarshe ba kamar yance zawja mata amma ana iya ce mata zawj kawai mata don haka Allah subhanahu wataala ya ce waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi cewa da ya yasuna ilaiha saboda miji yana samun nisuwa daga matarsa kamar yadda Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin ayoyin Allah Allah subhanahu wata'ala ya halitta muku daga kanku mata matan ku daga gare ku litaskunu ilaiha don ku samu nutsuwa daga su wadannan mata waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya kauna da kuma tausayi a tsakanin ku wannan annabi adam alaihi salam Allah ya halitta masa matarsa daga shi ita ce hawwa wannan shine waja'ala minha zawjaha ita ce hawwa kamar yadda malamai suka bayyana Allah ta falan mata gashaha lokacin da ya kusace ta Al-Hafiz Ibn Kathir yace wasi'aha ya kusace ta hamalat hamlan khafifan sai ta samu ciki wato mai sauki ma'ana ranakun farko sai zamanto babu ya wajen wulgawa da ciki famarrat bihi kaka sai zamanto tana iya ayyuka cikin sauki da gaggawa da zama da tashi da sauransu babu wani dawainiya wannan shine ke faruwa a kwanakin farko na samun juna sai juna yayi girma ne ake samun nauyi ga wanda take dauke da shi Allah ta falamma asqala da'wa Allah rabbuhuma lokacin da cikin yayi nauyi abun cikin ya girma sai su uwa da uba da'wa Allah suka rinka roƙon Allah rabbuhuma mahaliccin su suna cewa da in atitana salihan ya Allah in dai ka ba mu salihan sashin malamai suka ce basharan sawiyan wato mutum daidaitacce ko kuma da in atitana salihan in ka ba mu yaro gulaman wato in ka ba mu da mutum lanakunanna min ash-shakirin tabbas zamu kasance cikin masu gode maka wannan aya malamai sun rawaito riwayoyi wanda suke banu isra'iliyat Isra'iliyat malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu'an bani Isra'ila wala haraj ku koya daga bani Isra'ila ko karbi riwaya daga bani Isra'ila babu laifi to riwayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a karba babu laifi malamai suka ce riwayoyin bani Isra'ila sun kasu kashi uku kashi na farko shine wanda yayi karo da adilla daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in riwayoyin Isra'iliya suka yi karo da dalilai daga Al-Qur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba a karban su kai tura sai a mai da su kai saboda an ana ƙaryata su kai tsaye sannan akwai kuma kashi na biyu shine riwayan banu Isra'ila wacce tuwafiqu al-adilla min al-kitabi was sunna sun yi daidai da abunda Al-Qur'ani ya tanada ko ayoyin Al-Qur'ani suka na tanada da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma tukubal ana karbanta ana karban wadannan riwayoyi ayi aiki da su saboda sun yi daidai da abun da aka tanada cikin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda aka ce khudu'an bani isra'ila wala haraj da ko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tukadzibuhum wala tusaddiquhum wannan su kuma shine riwayan banu isra'ila kashi na uku shine wanda ba a samu dalili da yake nuna ƙaryata su ba ba a samu dalili da yake nuna gaskata su ba to wannan al-masqutu anha wato ana shiru a kansu la tusaddaq wala tukazzab wannan shine kashi na uku to amma abunda aka rawaito aka dingina ga wannan aya wajen fassara wannan aya an dingina magana akwai riwaya da ke nuna annabi adam ne alaihi salam da matarsa aka ce ya kasance annabi adam alaihi salam lokacin da yake tare da matarsa hawwa tana aihuwa wasu malamai suka ce wata riwaya ta nuna ta aihu sau biyu ta aihi da namiji ya ambace shi Abdullah kafin dan ya girma yana fara tasowa kawai sai ya rasu sai shedan ya zo sai ya raya musu cewa ambatonsa da suka yi Abdullah wannan shi yasa ya rasu sai yana so ya sa su yi shirka yana jawo hankali yana cewa kai idan ba su biye shi ba ma idan ba su bi shi ba ma fa za su iya aifan dan da zai zamanto bahima wato dabba maimakon in ta samu ciki ta aifi da mutum to zai ta aifi dabba ko kuma ta aifi wani irin halitta wanda ba shi suke so su aifa ba shi za su ce da in atita na salihan in ka ba mu basharan sawiyan shi za a ba mu kashada ko ɗaya daga cikin tagai yake fassara da cewa basharan sawiyan to sai ta saki samun ciki nan ma da aka aife shi aka saki ambatonsa Abdullah ko Ubaidullah shi ma sai ya rasu shine sai shedan ya saki dawowa yace musu ina fa gaya mu sai fa kun bi abin da nake gaya muku kafin nan to sai ya rudar da su da suka aiti da na uku sai suka ambace shi Abdul Haris sai kuma Allah ya rayar da shi kaga Abdul Haris baya daga cikin sunayen Allah sun ambace sun jingina shi ga sunaye na shedan abinda shedan yake so a sa sai to shine malamai suka ce yanzu kuna ganin annabi Adam zai wannan aiki annabin Allah a ce shedan ya rude shi har yayi shirka ya ambaci dansa da sunan wani ba sunan Allah ba ya jingina dansa ga wani ba Allah ba annabin Allah ba zai wannan ba ma'ana dukkan sifar annabawa ta koru da a ce sun shirka da Allah kai tsaye domin Allah ya tsarkake su to saboda haka wannan ke nuna riwayar cewa wannan annabi Adam ne tare da cewa ayan ta bude da maganar annabi Adam huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida wannan annabi Adam ne waja'ala minha zawjaha hawwa'u ne matar annabi Adam amma nan falamma asqala da'wa Allah rabbahuma a wasu riwaya inji tabi'ai kamar Imam Qatada rahimahullahu ta'ala ko kuma abuna Mujahid da wasu daga cikin tabi'ai su Ibn Jurayj da makamancin su suka ce da'wa Allah rabbahu ma ana nufin banu Isra'ila ne yahudu da nasara falamma askala wato lokacin da ƴaƴan su abuna matan su suka samu juna su yahudu da nasara sai su rinka addu'a in Allah ya ba su ƴaƴa na kware to za su ci gaba da bautar Allah sannan za su godewa Allah akan ƴaƴa na kware da suka samu amma lokacin da Allah ya ba su ƴaƴa na kwarai sai su rinka fadawa cikin shirka mana yahudu da nasara a bisa wani kauli amma a bisa kaulin da Al-Hafiz Ibn Kathir ya ce wannan shi yafi karfi shine kaulin Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala Imam Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ya ce a ai wannan riwayoyi sun koru daga ajingina su zuwa ga annabi Adam alaihi salam ko kuma matarsa Hawwa'u a ina yace al-aslu maganan kawai shine mutane zuriyar annabi Adam ake nufi shine kullum ana iya samu uwa da uba idan suka ga mata ta yi ciki mana uba idan ya ga matarsa ta yi ciki da uwar da shi uban yau su rinka addu'a suna cewa Allah ya ba su abin da suke so ko za ka suna addu'a Allah ya ba su ɗa namiji za ka ji suna addu'a Allah ya ba su ƴaƴa mace sau da yawa ana iya manta cewa Allah ya ba mu zuriya tsayi ba shi yasa Allah ya sifanto wasu annabawa bayan annabi Adam wasu daga cikin annabawa na banu Isra'il da suka zo rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ko misali annabi Zakariya alaihi salam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Yahya sannan irin su abuna hamnatu inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim ya allah na maka alƙawarin abin da yake cikin ciki na lokacin da take cewa ta samu ciki turan ta samu ciki ran da ta gane tana da ciki sai ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim to lokacin da ta samu ciki sai ce wannan addu'a din ya allah na yi alƙawari wa dan cikin nan nawa ya zamanto mai ibada gare ka mai hidimar addini gare ka to wannan burin ta kenan sai ta yi addu'a ga dan cikin ta to nan zuriyar annabi Adam suka ce Allah subhanahu wataala ya bude ayan ne da sunan annabi Adam ma'ana huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida magana akan annabi Adam sanan waja'ala minha zawjaha da matarsa Hawwa'u amma sauran bayan falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma koko falamma tagasha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin wannan zuriyar annabi Adam ne suke yin irin wannan aikin amma ba shi annabi Adam kansa ba suka ce an faro da shakhs ne aka gangara da zuwa ga jinsi wato shakhsiyar annabi Adam aka fara da ita amma sai aka gangara bayani a cikin ayan zuwa ga jinsin zuriyar annabi Adam kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'annaha rujuman lish-shayatin Allah ya ce bimasabiha kaga ana magana akan taurari sai kuma Allah ya ce waja'annaha rujuman lish-shayatin ai masabiha aka fara wato aka fara da shakhsiyan taurari din amma sai aka ce waja'annaha rujuman lish-shayatin aikin taurarin ne jifa ga shedanu sai aka koma magana ga jinsi aikin jinsin taurari to haka nan ma an faro da annabi Adam ne shakhsiyarsa da shakhsiyar Hawwa'u amma sai aka koma bayani zuwa ga jinsin zuriyar annabi Adam wannan shine bayanin abinda ayan take faɗa kamar yadda Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa a ƙarshe idan ka duba dukkan riwayoyin da Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito in kana duba tafsirinsa zaka sai yace maganar Imam al-Hasan al-Basri wannan shine muke kai kuma shine Ikhtiyar Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala haka al-Hafiz Ibn Kathir ya faɗa shine sai kawo wannan bayani to haka cewa banu abuna ana nufi annabi adam ne a ayan bayan ta ƙara ƙaryata cewa ban annabi adam ne bal duriyar sa ne shine falan ma ata huma
فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون
الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا وتمعنا سكتي لئن آتيتنا صالحا الروايه التي بدات Annabi Adam alayhi salam kullum matarsa in ta aihu sai dan ya rasu shine sai shedan yazo ya raya musu suka ambaci da Abdul Harith sannan kuma sai tuka da rayuwa wannan riwaya Isra'iliya ce wacce ta saba da aya don haka ƙarya ce Annabi Adam ba haka bane amma duka malaman tafsiri sun rawaito shine bayan Al-Hafiz Ibn Kathir ya rawaito kafin mai fara rawaitowa sai akwai riwayoyi daban-daban yanzu zamu fara bayyana maka su karkashin wannan aya sai dai bari haka cikin ma'ana abun da ya faɗa sanan ya rawaito riwayoyin daban-daban bayan ya rawaito riwayoyin ne daga ƙarshe ya bayyana hakikanin menene gaskiya a cikin riwayoyin ne yake bayyana cewa dama riwayoyin banu Isra'ila sun kasu kashi uku shine bayanin da aka yi da su yace al-Hafiz abuna Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala in ka duba Imam al-Hasan al-Basri yana daga cikin tabi'ai al-mufassiru tabi'in kuma shi yana daga cikin hufazu tabi'in daga cikin mufassiru tabi'in kuma ya riski ilimi daga gurin sama da sahabbai 60 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kuma daliban Abdullah ibn Mas'ud na tafsiri a madrasat tafsir a Basra yana daga cikin kuma wanda suka riski ilimi a gurin Ubay ibn Ka'ab a gurin a makaranta madrasat tafsir bil Madina bayan ya riska a Madina sannan ya kauro ya dawo kuma ya riski ilimin tafsiri a gurin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sanan ya gangaro kufa ya rayu da Abdullah ibn Mas'ud ya riski Qur'ani a gurin sa da tafsirin Qur'ani shine Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala to shine yayi bayanin daga karshe wanda al-Hafiz ibn Kathir ya rawaito shine yake cewa zuriyar annabi Adam wani sai idan mata ta samu ciki uwa da uban sai su rinka fadin irin wannan maganganu in Allah ya ba mu da na kwarai to zamu gode wa Allah sannan kuma zamu rinka yin kaza zamu rinka yin kaza amma daga bayan an aihu karshen ta sai mutun ya koma yana cewa to da tunda an yi ta aihuwa ana rasuwa to bari a rinka aske rabin gashin kansa in dai rabin ya tsiro a koma ana aske rabin gashin kansa wannan ya zama matsala ko kwaran da aka yi yaro sai a jefar da shi a juji wai kar mutuwa ta dauka wai iyayen ma ba sa so don haka sun jefar da shi a juji sai ka ji ana kiran yaron in ya girma ana ce masa juji ko a juji ko namiji ko ta mace duk ana yin wannan zaka ji yanzu ana mutan su juji ko a juji yawanci in ka bi diddige zaka samu wata kila a tarihin aihuwar su yawanci iyayen su sun yi ta aihuwa ba a samu aihuwan ya zauna ba sai a su duk wannan wai an yi wa Allah wayo aka jefar da shi a juji don kar mutuwa ta dauka mutuwa idan ta zo sai daga cewa iyayen sa ba sa so haka ba su dauka ba da can ta dau wadanda iyayen suke tsananin so ne kai wato ana an yi wa Allah wasa daewa amma yawanci alhamdulillah an yi ta ganewa Allah ya sa mu gane shi ta Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yace ya za a yi a ce annabi Adam ne bayan Allah ya ce falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma wata kira ja'ala lahu shirkan fima atahuma bayan Allah ya ba su da cikakke lafiyayye daidaitacce ko kuma da na kwarai ja'ala da shuraka sai suka sanya wa Allah subhanahu wataala ababen tarayya fi ma atahuma cikin abun da ya basu mala su ambace shi Abdul Harid ko wani abu makamancin haka Allah ta fata'ala Allah amma yushrikun Imam al-Hasan al-Basri yace Allah yace fata'ala Allah amma yushrikun ai daga cika ayan amma yushrikun ka gane cewa ba annabi Adam ake nufi ba annabi Adam da Hawwa ake nufi ba zuriyar sa ake nufi shi sai aka yi jam'in sa jam'ul muzakkar salim amma yushrikun sai aka yi jam'in sa jam'ina muzakkar salim wannan wanda yake nuna cewa zuriyar annabi Adam ne suka yi wannan aiki wannan shine fassara a takaice da muka tsallake riwayoyin da aka ta kawo in kana son ka karanta su ka gane sai ka duba littafin tafsiri in ka duba tafsirin Ibn Jarir al-Tabari za ka ga ya rawaito su da yawa in ka duba tafsirin Ibn Kathir al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah za ka ga ya rawaito su in ka duba Ibn Abi Hatim shi ma ya rawaito su wasu yawaita riwayan sama da ma yadda wasu suka yi a cikin su amma a take cikin sai muka tsallake riwayoyin ba sai mun ambace su a nan ba saboda tunda an riga an ce kaza ne ko hadisi ne zahidi indai har mun gane cewa malamai sun ce zahidi ne to yanzu mun zo nan ba ma su mu fade shi ma gaba daya sai dai mun fadi zahidi ba tare da mun san cewa zahidi bane daga baya kuma an yi bayyana gare mu insha Allah ta'ala in muna da hadisi zamu bayyana to Allah subhanahu wataala yace fa ta'ala Allahu amma yushrikun don haka wannan zuriyar bani adam ake zuriyar annabi adam ake nufi ba shi annabi adam kansa ba tare da sigar ayan ta faro da shi amma faruwa da shi ba yana nufin ta kare da magana a kansa ba wala fusaha ce ta qur'ani da balaga na alqur'ani don haka babu wani matsala a cikin haka na'am
ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasrun wa la anfusahum yansurun
Allah subhanahu wa ta'ala yace ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu mutane za su rinka tarayya suna bautawa wani abunda la yakhluqu shay'an bai halicci komai ba wa hum yukhlaqun shi abun shine aka halicce shi amma a zo ana bauta masa ga Allah wanda ya halitta kuma Allah ba halittarsa aka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci duk abun da ka gani sai dai in wani abu na kiran bani adam in dan adam ne ya kera abun to ai shi dan adam din da ya kera abun shi kuma Allah ne ya halicce shi sannan tukunna shi ya samar da wannan abu wasu ba abun da suka kera ma tukunna suke bautawa sai ga mutun ya zo ya sassaka gunki ya daidaita shi yadda yake so kuma sai ya cigaba da bauta masa shi ya kera shi ya sassaka gunkin sa yake kuma bauta gunki wai dan zai tambayi sa'a ko in zai tafiya akwai sa'a a cikin tafiyan ko ba sa'a wannan gunkin da ya sassaka ya aje a daki to shi kuma zai sujjada a gaban sa ya tambaye shi yayi tafiya ne ko kare tafiya kaga wannan lalacewa ke shine Allah yace ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu za su rinka tarayya da abunda ba su halicci komai ba wa hum yukhlaqun su ma halittar su akai kuma zo ana bauta musu wala yastaqiyuna lahum nasran ko ba su iya wani taimako gare su wala anfusahum yansurun kai ko kansu ba sa iya taimako daga cikin tunga jahiliya wani abune daga cikin abune wani mutane ahlul jahiliya ina manta sunansa ya musulunta daga baya gunki yake da shi shi da dibino ya sassaka ya kera gunkin sa ya markada dibino ya daka ya gyara sai ya yi shi da yi shi da ido da kai da komai yana tafiya da shi yana bauta masa har tafiya ta yi tafiya kawai sai ya shiga cikin matsala guzurin sa ya kare yunwa ta yi yunwa can sai ya tunani wannan Allah nasa fa dibino ne sai dan balle hannunsa sai ya cinye ya ci gaba da tafiya kai an jima gashi ne je bai fita je ji ba tun yana ballan ya balli wannan gabar ya balli wannan gabar har abun bautan sa ya kare to yanzu wa zai bauta kuma wa zai bashi sa'a tunda ya cinye abun bautan sa da wannan ya gane cewa kai Allah shine abun bautan sannan ya gudawo yake bautawa Allah a cikin sahabbai abinda suka yi dabara wa wani akan rayuwarsu abuna akan gunkin da yake bautawa sannan akwai wanda yake ilahun ya bulu salabanu bi ra'sihi laqad zallama balat alayhi sa'ani yayi gunkin sa ya sassaka ya aje sai aje masa abinci sai dila sai su zo da daddare sai cinye abinci kuma sai su rinka hawa kan gunkin har ma suna yin kashi da fitsari akan gunkin bayan ko sun cinye abincin sa sai ya fake su wayyaye wannan gunkin dila su hau kansa su yi masa fitsari amma ba zai iya koran su ba ba zai iya kowa ba ni ko in zo in yi sujjara gare shi ina neman ya taimaka mu bai iya taimakon kansa ba ya taimake da haka ya gane cewa kai wannan ba abun bauta bane ya watsar shine Allah yake nufi wala yastati'una lahum nasran ba sa iya taimakon su da komai wala anfusahum yansurun ko ba sa iya taimakon kansu ma kansu ba za su iya taimako ba sai za Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nas turiba masalu fastami'u lahu ya ku mutane an buga misali fastami'u lahu ku saurara ku jiya misalin masu bautan wani Allah ba Allah ba Allah ce innal ladina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah ga masu bautan gumaka kenan lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lahu ba za su taba iya halittan kuda ba wala wujita ma'ula koda an tara su duk kuma kan duniya a tara su duk wani wanda ake bautawa kuma bayan Allah a duniya ko mutum ne ko dabba ne ko bishiya ne ko rana ne ko wata ne ko kogi ne ko gunki ne in duk an tara su a guri daya su taru su halicci kuda guda daya Allah ya in duk za a tara ababen bauta kuma bayan Allah na duniya wallahi ba za su iya halittan kuda guda daya ba su taru su halicci kuda kuda yadda yake dinnan a kalle shi duba yadda kuda yake dan karamin halitta da yadda yake da kafafuwansa in ya tsaya da yadda yake da wannan in ya tsaya da yake da kafafuwan gaba in ya tsaya akan na bayan ko kuma ya tsaya akan na gaban ya rinka motsi da na bayan ya kuma tashi da fukafukinsa halittu wa'inda ake bauta kuma bayan Allah su zo su halicci kuda guda daya ba za su iya ba in ji Allah yace to ba wannan ba wa in yasrubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da a ce kuda zai hau kan abun da mutum yake ci tun lokacin da kuda ya hau abun da mutum yake ci ko kai ke wani abu mai zaki zaki ko misali ko ayaba ko mangoro ko lemo ko wani abu kuda ya zo ya hau kai yana hawa kai zai dau wani abu a jiki wanda shi zai ci ko misali wani abincin ka mai siga siga ko wani abincin wanda kuda yake sha'awa to in kudan ya hau kai in ya hau zai dau abun da yake so ya dauka Allah yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da kuda zai fiske wani abu wanda mutane suke bautar koma bayan Allah suke amfani da shi kai kuma mutanen duniya gaba ɗaya kowane ma mutum da kuda zai fiske wani abu na abun da suke ci ya dau wani abu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ba za su iya kwato wannan abun daga kuda ba misali yanzu da mutum zai zo da shinkafa a daro ko kwariya ko mata a gida sai akuya ta zo in ta kamfaci wannan abu ko ta dau wannan abu ta ruga a guje ko wani ganyen miya ko wani abuna in ta dauka ta ruga sai ga an bi ta an kwato shi an dawo da shi ko ba haka bane ko kaga akuya ta ji kuda girma sau nawa to abin da ba za a iya girgawa ba amma ana iya binta a guje duk da girman ta nan a kwato abin da ta dauka na kayan miya ko ta dau wani ledan miya ko wani abu nan za a binta a guje sai a kwato haka nan jaki da zai zo kasuwa ko wani cikin mutane ya kamfaci wani abu sai ga an bi shi an doke shi an kwato abin da ya dauka tare da cewa jaki ya ninka kuda sau dubbai in kana kwatanta girman halittar su amma Allah ya ce to kudan da aka ce su halitta ba za su iya halitta ba su da ake bauta kuma bayan Allah wa in yasrubuhum dhubabu shay'an kuda da zai zo ya sauka kan wani abu na amfani ya ɗebi abun da ya ɗiba inda za a ce a bi shi a kwato wallahi babu wanda ya iya kwato abun da kuda ya dauka na abun da yake so ya yi amfani da shi duk duniya in an hadu don a kwato waɗannan da ake bauta kuma bayan Allah su taru gaba ɗaya su kwato abun da kuda ya dauka ba sai su kwato ba kai a gama abun da yake hannun kuda din ya ɗiba ba wanda zai iya gani amma Allah yana gani shi yasa Allah ce da'ufa at-talib wal matalub kai in ku suka wayi gari suka ce za su bi kuda don su kwato abun da ya dauka to za ufa talibu wal matalub kai da abun da ake neman shine abun da kudan ya dauka da me neman sune waɗannan gumakan da ake bautawa za ufa gaba ɗaya sun yi rauni a ce wai yau mutum ya wayi gari abun da kuda ya dauka ne yake so ya kwato kai wanda mutum ya yi asara haka nan kuma a ce wai abun da kuda ya dauka ne aka iya kwato shi ko kuma mutum himmarsa shine ya kwato abun da kuda ya dauka kai da ofan talibu wal matalu da me neman abun da kudan ya dauka da abun da ake so a kwato na hannun kudan duk gaba ɗaya mai yin wannan yayi rauni abun hannun kudan yayi rauni wanda yake so ya kwato abun hannun kudan shi ma yayi rauni an gane wannan misalin da Allah ya nufi kuwa ma'ana tauhidi ne Allah subhanahu wataala yake bayyanawa cikin wannan ma'ana idan har a ce kuda duk kankancan sannan in ya dau abu ba a iya bin sa kwato tare da cewa waɗanda suka fi shi girma a halitta ana kwato nasu amma na kuda ba a iya kwatowa wannan ya nuna ma cewa akwai rauni cikin waɗanda ba sa iya kwato abin da yake hannun kuda kuma sannan ran da aka ce yau kun wayi gari asarar ta kai har abin da kuda ya dauka ma sai kun kwato kai asarar ta kai asara haka kuma in aka ce wai in dai dan wannan abun ma da kuda ya kwaci ya dauke ba za ku iya ganin sa ku kwato ba kai nan ma za da ciwon ta kai lalacewa an gane wannan magana shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce tushesa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Yanzu mutane za su rinka tarayya da abin da bai halicci komai ba, alhali shi ba halittar sa akai. Wala yastafi'una lahum nasran, kuma sannan ba za su iya taimakon su da komai ba. Wala anfusahum yansurun, ko da su ma karan kansu ba za iya amfanan kansu. Na'am.
Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum sami'un.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum, ya za ku kira su zuwa ga shiriya la yattabi'ukum, ba za su bi ku ba. Ma'ana gumaka da aka sassaka da gumaka da ake bautawa, da za su ce musu ku zo mu yi wani abu na alkhairi, ilal huda anan koda wani abu na shiriya na rayuwar duniya wanda za a ji dadi, a cewa gumaka gunkin da aka sassaka shi da ice, ko gunkin da aka sassaka shi da karfe, ko da wata roba, ko da wani abu, a ce zo ka ci abinci, in za a faɗa sau dubu ba zai iya sauko ya ci abinci ba, saboda shi bai sama mai ke babu rai a jikinsa. Shi ne wa in tad'uhum ilal huda, haka nan inda za a ce masa to zo mu tafi sallah, a tsaye yake kawai ki kam ba zai komai ba. Shine wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'u, haka kuma ko kuma a ce masu bautan gumaka da za ku kira su zuwa ga shiriya shine bautar Allah kadai, la yattabi'ukum, ba sa bin, ba za su bi ku ba. Allah ce sawa'un 'alaykum, daidai ne akan ku bayin Allah, ad'awtumuhum ko ku kira su ku ringa ce musu zo ku yi kaza zo ku yi kaza, am antum samitun ko kuma ku yi shiru ba ku kira su ba, daidai ne. Ma'ana a fassara ta bangare guda, ma'ana waɗanda suke bautar gumaka daidai ne akan ku masu bautan gumaka, da za ku rinka kiran waɗannan gumakan kuna ce musu zo ku yi kaza zo ku yi kaza, ko kuma ku yi shiru ku kira su ba, duk ɗaya ne. Gunkin da aka sassaka da ice ko a zo a yi ihu a gabansa a ce zo kai kaza, ko a yi shiru ba a gaya masa ba, shi duk ɗaya ne a gurinsa. Wanda ya zo yake masa magana shi ne zama mahaukaci. Shi ne sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum samitun.
Innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا
Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalu, lalle wadanda kuke kira koma bayan Allah a madadin Allah subhanahu wa ta'ala su ba ibadun bayi ne ba, amsalukum kamar ku, fad'uhum to ku kira su mana, in kun kira su falyastajibu lakum su amsa muku, in kuntum sadiqina fi da'awakum, kenan in dai da gaske kuke cikin kiran da kuke cewa sun cancanta a bauta musu to ku kira su amsa muku. Idan mutum ya rasu ne ma ake bauta masa a kira shi amsa, a idan gunki ne da aka sassaka ake bauta masa a yi addu'a ya amsa a gani, amma lokacin da aka rasa ruwa sai ga an koma ga Allah, in an rasa kuɗi sai a koma ga Allah, in an rasa kaza, in an rasa nitsuwa sai a koma ga Allah. Allah shi ne kadai ya cancanta bauta masa, amma dukkan wani abu koma bayan Allah bai dace ba ce an bauta masa. Saboda haka falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, alahum arjulun yamshuna biha, yanzu kamar misali gumaka da ake sassaka su na itace suna da ƙafafuwa ne da suke tafiya da su, ai ta nan ma kamar mutane sun fi su, gunkin da aka sassaka da ice mutum ya fi shi, don mutum yana da ƙafafuwa da yake tafiya. Ko kuma alahum arjulun yamshuna biha, ko ko dai ba ku ganin cewa in mutane ne ake bautawa kuma bayan Allah za ka samu mutanen nan suna da ƙafafuwa kamar yadda kuke da ƙafafuwa, in ƙafafuwa suke ji da ji kuma kuna da ƙafafuwa, me yasa kuma za ku bauta musu? Balle kunki wanda ba shi ma da ƙafafuwa da yake tafiya da su. Am lahum aidi yabtashuna biha, ko ko suna da hannuwa irin wanda a ce hannu irin wanda yake da karfin da za su iya yin duk abin da suka ga dama. Allah subhanahu wataala yana tabbatar da kan hannu ga kansa subhanahu wataala, hannu irin wanda suka dace ga shi kadai, ba irin na halitta ba. Kamar yadda yace bal yadahu mabsuṭatani yunfiqu kayfa yasha, ba wanda yake da hannu mabsuṭatani yunfiqu kayfa yasha sai Allah subhanahu wataala. To amlahum aidin, ko ko wayannan gumaka da aka sassaka suna da hannuwa ne, ya bace shi nabi wanda suke iya daukan abin da suka ga dama da su, ko suke kamu da su, ko suke yin abin da suka ga dama na ayyukan hannu da su. Amlahum a'yunun, ko ko suna da idanuwa ne, yubsiruna biha, waɗanda suke gani da su. Amlahum azanun, ko ko suna da kunnuwa, yanzu gumakan da aka sassaka daga itace suna da irin wannan abubuwan, ba su da su. Amlahum azanun yasma'una biha, wanda suke ji da su. Allah ta kulidu shuraka'akum, kai ka ga ya musu kulidu shuraka'akum, ku kira ababen da kuke bauta wa kuma bayan Allah, ku roke su, ku je ku ga ya musu, kowa ya je ga ya hukuncinsa, sun maki duni, sannan ku mun makirci mana, fala tun biru, kar ku saurari, kar ku saurara mu, kar ku lagan mu, ku je ku ga ya wa kuma kan ku, a shirya mun makirci, inda gaske ne su sun isa su ne, to a shirya mun makirci, sun maki duni, ku shirya mun makirci, wala tun biru, kar ku lagan mu, ko kadan kar ku bani isar da sakon Allah, inda gaske ku je. Allah ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa waɗanda suke bautan gumaka, a je a gaya wa gumakan su shirya makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ya kai gobe inda gaske suke. Amma ina duk abin da za su yi na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sun gama, sai da isar da sakon Allah. Allah subhanahu wataala ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon. Na'am.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الظالمين.
إن شري سكي نماكيرتي كو شري سكي نكاليا دا أور منظم الله صلى الله عليه وسلم كو شري نكاليا دا أور مسلمتي أكو كموان لوكا تيني أكوان زامني أكوان إلين آي تكوان إلين شري سكي تكاقيا مسيا محمد صلى الله عليه وسلم inna waliyallahu, lalle majibincina shine Allah, wanda duk Allah ya zama majibincinsa, to wallahi babu wani abu da zai iya gagararsa, babu wani abu da zai taka masa kara, babu wani abu da zai taka masa birki. In dai majibincin mutum shine Allah, to wannan mutumin ya jefa ya cibe kuma ya tsira. Allah ya sa Allah ya zama majibincin. Inna waliyallahu, kaga ya musu lalle majibincina shine Allah, allazi nazzala alkitaba, wanda ya saukar da wannan littafin shine alqurani, ko kuma allazi nazzala alkitaba, wanda ya saukar da jinsin littattafai, dukkan littattafai, at-taura, al-injil, az-zabur, da sufu ibrahim, da sauran littattafai ma da bamu sani ba, da wanda Allah ya ambata wa manzanninsa, da wanda Allah ya ambata cikin alqurani, da ma wanda Allah bai ambata ba, da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata ba, duk sun shiga ciki, Allah shi ya saukar da su, in dai littattafan da annabawa suka zo da su ne. Doka Allah shine waliyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allazi nazzala alkitaba, wanda ya saukar da alqurani, wa huwa yatawalla as-salihin, kuma ila yawmil qiyamati, Allah shine yake jibincin salihan bayi. Kullun in mutun ya zama na kwarai, to shikenan Allah zai jibinci al'amarinsa, ba abunda zai bata masa, ko kuma abunda zai lalata masa da'awarsa, ko kuma zai lalata masa isar da sakon Allah. A ila har iya lokacin da Allah yake so ya isar da abunda Allah yake so ya isar, sai ya isar, sannan tukunna in rayuwarsa ta kare cikin sai kuma ga Allah. Doka kullum mutun ya zabi Allah ya zama majibincinsa, ba wani abu koma bayan Allah ya zama majibincinsa ba, sai dai kawai duk sauran mutane su zama mataimaka tare da shi, su yi kokarin daga da'awa din wajen isar da ita yadda ya kamata. Kamar yadda muke tare yanzu, kaga wannan alaran ma yana isar da abunda Allah subhanahu wataala ya bashi dama. Ga wani yana karanta tambayoyi, ga wani yana karanta kaza, ga wani yana yin kaza, ga wancan yana yin kaza, wani ya gyara shimfiɗa, wani ya gyara gurin zama, wani ya gyara abin sauti, wani ya yi ka, duk wannan gaba ɗaya suna so ne su taimaka. Wane ne yake yi domin Allah? Allah subhanahu wataala shi ya sani burinmu, mu zamanto muna yi domin Allah. Kowa yana iya sa hannu wajen isar da sakon Allah. Wani ya sayi kaza mai ɗumbin kuɗi, kafin ka zo ka zauna ka yi karatu, shi sai ya sayi wani abu mai ɗumbin kuɗi wanda in an ce sai ka sayo ka zo ka yi, da yanzu ana can ana jira tukunna. Amma wani ya riga ya saya, wani ya bayar, wani ya zo ya share gurin kafin ka zo, wani ya ɗauka kujera ya ajiye kafin ka zo. Idan wanda ya ɗauka kujera ya ajiye ya fika ikhlasi, kai da ka zauna a kai kujeran, wallahi ya fika soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala. hakanan wanda yazo shi yakin da kawai ya sai ta jama'a shi yakin da dauka yake so yayi ya je kai wasu bayin Allah ba su zo ba sai su ji idan ya fika ikhlasi kai da kake ta magana in fa baka yi domin Allah ba to fa aikin akwai matsala shi da ya dauka domin Allah iya aikin da zai iya yi sai yi domin Allah shi yasa mutum zai iya dauke tsinke a cikin masallaci ya jefar da shi a waje yayi domin Allah wani yazo shi kuma yayi ta zuga karatun alqurani ba don Allah ba wancan wanda ya dauke tsinke ya fita ya tafi da ta sana'a ta wajen neman kudi ya fi lada akan wanda yake zaune a masallaci inda wadin ba don Allah yake abinda ake guri kawai shine dukan mu kyautata aiki domin Allah kowa yayi abin da zai iya yi wancan zai iya yin kaza yayi abin da zai domin Allah wancan kuma zai iya bada kaza ya bayar abin da zai bayar domin Allah kowa yayi abin da zai iya yi kafin ya je ya samu sakamako a gurin Allah Allah ya hada mu da sakamako na alkhairi a gurin Allah Allah ya hada mu gidan aljanna firdaus daga inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba huwa yatawallas salihin Allah shine mai jibintan salihan bayi shi za Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lokacin da mutane suka zo yana khalifa shine amirul mu'minina cikin tabi'ai shi aka fara kira amirul mu'minina shi kan Umar dan Khattab ne radiyallahu ta'ala yana amfani da dukiya fi sabilillah yana adalci kasa ta cika da adalci a zamanin sa yazo ƴaƴan sa yana da ƴaƴa masu yawa sai mutane suna cewa kana amirul mu'minina ga dukiya a karkashin ka baitul malin gwamnati gaba ɗaya sai abin da kai kuma ka bar ƴaƴanka talakawa baka tanada musu matsayi ba ka kafa kowa mana sannan ka ba su dumbin kudi saboda kan su yi talauci bayan ka yace a ai bayana ƴaƴana din nan ɗayan biyu ne idan na mutu na bar su ɗayan biyu ne ƴaƴana ko dai su zama salihan bayi ko su zama ba salihan bayi ba yace fatan sa su zama salihan bayi yace in suka zama ba salihai ba to tirda ni a ce na tara musu abun duniya na ba su mukami na ba su kudi alhali ba salihan bayi bane wannan tirda ni me zan cewa Allah ran tashi alkiyam yace in ko salihan bayi ne to ba sa bukatan sai na ba su matsayi sai na ba su kudi sai na ba su kaza in dai salihan bayi ne inna wallahu wa huwa yatawallas salihin Allah shine majibincin salihan bayi don haka kawai ƴaƴan sai yace ba bukatan sai yayi musu kaza yayi musu kaza yayi musu kaza shi yasa ƴaƴan ka kawai dora su akan tauhidi iya gurgudu yadda zaka iya dora su akan ilimi su san addini su samu ilimi iya yadda zaka iya ko kudin ka zai kare wajen kashe musu in dai zaka iya wajen su yi ilimi managarcin ilimi in dai yayanka ne to yi musu wannan haka ne ko yayan wasu ne in kana da daman yin wannan taimakawa in dai ka dora mutum akan tauhidi da aqida ka dora shi akan ilimi karka ji tsoro ko ka mutu ka bar shi a duniya karka tsoro karka ji tsoro insha Allah ta'ala in dai yana dore akan aqida tauhidi sanin Allah sanan yana sanin ilimi ka bashi ilimi ko ka dora shi akan hanyar ilimi ko ka mutu ka bar shi insha Allah ta'ala bai kana nan a raye insha Allah domin kullum zai dinka maka addu'a Allah ya samu dace wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala muna raye za mu cigaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace
Thank you.
bayin Allah da suka turo su da bukatan bayin Allah sai su da addu'o'i wanda Allah subhanahu wataala ya jarrabe su ta kai har shekara 13 amma tana tsarin kwance wannan gaskiya jarrabawa ne mai girma ina roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da sifofinsa cikakku Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya ya kawar da wannan matsala daga gare ta dukkan masu irin waɗannan matsala Allah ya kare su Allah ya ba su lafiya mun kuma Allah ya kare mana zuriya daga irin waɗannan matsaloli wanda shi kuma rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya wanda dan uwan su ba shi da lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta shi da lafiya ya yaye masa rashin lafiyan da yake tare da shi wanda dan uwan sa ya gama jami'a kuma ya samu matsala na juyewan kwakwalwa Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya Allah subhanahu wataala ya dawo da shi daidai ya zama mutum nagartacce wanda yake da ba tare da matsala ba wanda abuna yasa ta shekara 6 wacce samu aure ba muna fatan Allah ya azurta ta da miji na farai Allah ya azurta ta da aure Allah subhanahu wataala ya sa a dace wanda shi yana neman aure Allah subhanahu wataala ya sa a dace wanda yana fama da jarrabawa ta rayuwa Allah subhanahu wataala ya fitar shi daga kunci ko jarrabawa da yake ciki da su kuma suna rubuta jarrabawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su nasara cikin jarrabawoyin su masu wayar da ne ku Allah subhanahu wataala ya ba su nasara wanda suka rubuta jarrabawa daliban kwaleji a nan makaranta, Allah subhanahu wataala ya kara musu nasara, waɗanda kuma suka samu jarrabawa a cikin jarrabawa, Allah subhanahu wataala ya sa su samu damar gyarawa da kuma cin nasara. Da waɗanda suke fama da rashin lafiya da yawa, an yi ta ambatowa, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Wanda su kuma iyayensu ya ce sun rasu, kamar mahaifinsa bara, Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, ya gafarta wa iyayenmu baki ɗaya. Sauran mamatan musulmai, Allah subhanahu wataala ya gafarta musu. Wanda su ya ce iyayensa duka biyu sun rasu, muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta musu baki ɗaya. Dukanmu gaba ɗaya, kowa da irin buƙatar da yake da ita, wanda aka yi ta ambatawa a cikin nan da aka karanta, Allah subhanahu wataala ya fi mu sani, kuma ya fi mu sanin buƙatar kowa, kuma shi ne mai ikon biyan buƙatu ne. Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ya Allah na kamala, muna tawassuli da ayoyin alqur'ani da aka karanta a nan kuma ake karantawa, da ayoyin alqur'ani da ake karantawa a ko'ina a doron ƙasa, ya Allah, wanda ka yarda da su. Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da waɗannan ayoyi, ka amsa mana addu'armu ya Allah, ka yanta wuyayenmu daga wuta zuwa aljanna. Duk mai wata buƙata ya Allah ta alkhairi duniyarmu da lahiranmu, Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Duk wanda suke cikin kunci na rayuwa ya Allah, ko rashin kuɗi, ko rashin abun hannu, ko rashin jari, ko rashin aiki, da wanda suka turo suna buƙatar aiki, a taimaka musu da addu'a ya Allah, ka azurta su da ayyuka na alkhairi wanda ka sanya albarka a cikin ayyukan nasu. Wasu sun turo suna buƙatar canjin gurin aiki, ya Allah, in canji shine alkhairi gare su, Allah ka canja musu da mafi alkhairi da wanda suke da shi. Dukanmu gaba ɗaya, kowa da irin buƙatar da yake da ita, Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allah ka gafarta mana zunubanmu. Allah ka samu na daga cikin waɗanda kake kayyade da su cikin abubuwan da muke yi, waɗanda suke mana kyakkyawan zato, ko ganin watakila alkhairi, Allah subhanahu wataala ya sa mu fi abin da suke tsammani. Allah subhanahu wataala ya sa mu zamanto mafi alkhairi daga abin da suke tsammani, ya sanya mu zamanto ya gafarta mana abin da su ba su gani ba na kurakurai da muka san muna aikatawa dare da rana, Allah ya gafarta mana su. Allah subhanahu wataala ya koye miyagun ayyukan da muka saba yi daga idanuwan mutane, kuma ya zamanto Allah ya gafarta mana su. Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka mu da ɗaukakan alqur'ani, ya azurta mu da aiki da alqur'ani, ya sa mu riƙe alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan haduwa da muka yi, wannan guri muke karatun alqur'ani, Allah ya sa yardaje ne, Allah ya yarda da wannan karatu da muke yi, Allah kuma ya sa a cikin mizanin hasanatin mu gaba ɗayanmu. Dukkan abubuwan da muke da aikin da kowa yake wajen gabatar da waɗannan ayyuka na alkhairi, musamman a wannan wata mai albarka, Allah ya sa mun yi domin Allah, kuma Allah ya sa karɓaɓe da gurin Allah. Allah ya shiryar da mu, ya shiryar da zuriyarmu, ya shiryar da iyalanmu, ya tabbatar da diga-digamu bisa shiriya. Duk abu da zai zama tashin hankali a cikin zuriyarmu ko a cikin rayuwarmu, Allah subhanahu wataala ya mana maganinsa. Abin da zai zama alkhairi ga zuriyarmu da iyalanmu da rayuwarmu, Allah ya tabbatar mana da shi. Allah ya azurta su da buduwar kwakwalwa wajen kiyaye alqur'ani da haddace alqur'ani da fahimtar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sauran dukkan darussa da za su karanta a rayuwarsu ko suke karantawa. Dukkan wanda yake da matsala wajen fahimta, kamar da wasu suka turo, suna buƙatan a taimaka musu da addu'a ko a taya su yin addu'a, muna fatan Allah ya yi musu basiransu, ya azurta su da fahimtar darussa da suke yi a ko'ina. Wanda suke neman addu'a su zama alarama kamar irin alarama Mala Abdul Basir, Allah subhanahu wataala ya azurta su, ya ba su ikon jajircewa da jurewa, ya kuma sa su zamanto alaramomi cikakku. Allah subhanahu wataala ya azurta mu da haddan alqur'ani da aiki da shi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shugabanninmu a jaha, Allah ya ba su ikon yin adalci, Allah ya sa su yi aikin da zai zama alkhairi a rayuwarmu da addininmu da al'ummarmu baki ɗaya. Duk abin da za su yi ya zamanto ci gaba a rayuwarmu, ya zamanto ci gaba a addininmu, Allah ya ba su ikon yi. Abin da za su yi ya zamanto cikas a rayuwarmu, Allah ya sa su gane kansu aikata. Allah subhanahu wataala ya sa su zamanto masu tausayin mu talakawansu, Allah ya sa su zamanto masu yin aiki na ƙwarai domin talakawansu. Shugabanninmu a ƙasa, Allah subhanahu wataala ya ba su ikon yin adalci. Shugaban ƙasa, Allah ya ƙara masa lafiya, ya dawo da shi lafiya, ya ba shi ikon yin aiki na gari, ya ba shi mataimaka na gari, masu taimakon da Allah ya taimake su. Duk abin da zai zama alkhairi a rayuwarmu, Allah ya tabbatar da su wajen aiwatar da shi. Abin da zai zama alkhairi ga addininmu, Allah ya sa su doge a kansa su aiwatar da shi. Allah ya ba su masu shawarwari na gari wanda za su sa a yi shawarwari wanda zai zama na gari, ya taimake mu, ya taimaki rayuwarmu, ya taimaki addininmu. Allah ya kawo mana haɓakar tattalin arziki a wannan ƙasa tamu. Allah ya saukar da albarka daga gare shi a gidajenmu. Allah ya saukar mana da albarka a rayuwarmu. Allah ya kare mu da fitintinu a cikin gidajenmu. ya kare mu da fitintino a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya. Wannan gari namu na Gombe Allah ya saukar mana da albarka ta inda ba ma tsammani a cikin sa, kuma Allah ya samu mu riba nan albarka daga da izinin Allah subhanahu wataala. Allah ya kawo mana habakar tattalin arziki mai albarka na halal a wannan gari mai albarka. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. إيا يوم دكاك نمو الله كهدم لسجن الجنة فردون. اللهم اجمعنا مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا في جنة الفردون، واجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأمسية المباركة، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم قنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر اللهم عليك به إنه لا يوجد. اللهم اقنا شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا من لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبغيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.